الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب هدى لكل الالباب وجعله من البلاء العجب لو تاب وخالق من سيد نحن وخروج المخرج وكل ما للثواب وجعله على نفس المخرج السعد وكما في السعد وفضل الخطاب وجعله آية الباقية عن عمد الخطاب مصداقا لقول المزيد وليهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق وأنهم في ربك أنه على كل شيء شديد وقال ربي وسلامه على من ترك الرحيم بقوله سبحانه فتنزل بين يديهم هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سابقا بنيانا فاستوى على كل وفي الدنيا بأنوار الزهور
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم.
قال سبحانه وتعالى أسمه أن الخير ما سأل برشا كما يجي على مصر الشرك والبيان والسياح يا سبب سلمى ولدت الأيتيما
كما
wanda aka yi akan su saboda yadda suke kana wanda yana fara da duka don ku a lokacin da suka tattara da nasu na ku ne ko kana da wannan abubuwa su ne aka dunkula ambaton su a cikin azwajikum wa auladikum
إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. لكم أن لا يتعالى من يتشوى إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ابن القيم رحمه الله هنا دورت مقانا من وجه كرمهم منشي وجه تكيد ألاقى دورنا آية yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sukanta mataye da ƴaƴaye a matsayin abokanan gaba yake cewa laysal murad bil adawati huna ma yafhamuhu kathirun minan nas min annaha al baghdha'u al hadda wa innama al maqsud bil baghdha'i huna بغضاء المحبة الصادة يكي تشوى أبن ده أكي نفي ده أداوة أنا أنا تبت ده تشوى وفي ده تشين يا لنكو ومتا ننجي لنكو أبو كننجا بانكو ما أنا نفن أبو كننجا بانا فتا وانا يكيم وانا نوشي وانا يفتما الرمى جانا وانا با وانا نجابر أكي نفي ده كمر يد ده وانا يشكي متا نين أكي تشي جابر kwakwalwarsa take fara hararuwa ya ce ana nufin babba'ul mahabbati sadda gaba ta ƙauna a cikin magana ce gaba ta ƙauna a sadda wacce take katange tsakanin zukata a gaban Allah ko take rage ma a zuciya ko jiki karkashin da take da shi wajen bin umarnin Allah subhanahu wataala yanzu kan yake nufi a nan abin da yake nufi shi ne yana ƙoƙarin ya bayyana maka cewa wanda yake kusa da kai yake nuna yana son ka kake son shi to idan sannan da ƙaunar da yake maka ba a saita su a kan mahangar shari'a ba to wannan ƙaunar da soyayyar za ta iya rikidewa ta zama gaba tun a rayuwar duniya ko da kuwa an zumuntar da kalmomi ma'ana an yi amfani da kalmomi na zuma masu zaki wajen nuna ƙauna da kusanci idan ya kasance ɗaya daga cikin ma'aurata ko iyaye za su so aikata wani aikin alkhairi sai ya kasance wani ɓangare na iyalansu sun rage musu karsashi da himma wajen aikata wannan aikin alkhairin da za su ci gajiyarsa in sun koma ko wannan a ma'aunin lahira abokanan gaba ne ko masoya ne abokan gaba ne saboda duk wanda yake son ka da gaske zai so maka alkhairin lahira fiye da na duniya in so samu ne ka haɗa duka guda biyu idan biyun ba za su haɗu ba to zai fifita maka ka samu alkhairin lahira ko da za ka rasa abin da ake gani shi ne alkhairi a ma'aunin duniya yasa wasu daga cikin iyalai za ka tabbatar da ma'anar wannan ayar a kansu lokacin da jagoran gida miji kenan daga wani aikin alkhairi yake so da yi ya ciyar da dukiyarsa wajen neman yardar Allah kai ka ji suna kururuwa suna wayo zai tafiyar mana da dukiya musamman idan a ƙarshe-ƙarshen rayuwansa ne lokacin da shekarunsa suka ja a nan ne za ka ga ƙiri-ƙiri suna tuki ta abin da duniyarsu take so fiye da abin da kai za ka samu a rayuwa ya sa ake ma mutane wasiyya tun kafin la'asar tun da asuba da azhar ki ƙoƙari ka nemi lahira da dukiyarka idan ka bari sai da almuru gab da magariba za ta yi ma'ana ƙarshen rayuwarka ba lallai ba ne ya zama tana da karsashi da ƙoƙarin ka yi a daidai lokacin da 'ya'yanka za su iya a sanya kafa a kan wannan aikin alkhairin da kake so nawa nawa ne a tarihance hakan akwai waɗanda sukan kai matakin su kai iyayen nasu kotu domin a yi musu hajjiru. Alhajjiru shi ne a hana su tasarrufi a kan dukiyarsu, a ce sai dai a ba su nufi da sha kyau saboda an hango cewa za su ƙarar da dukiya. A daidai wannan lokacin inda san shi suke yi san gaskiya, ba za su taimake shi wajen yabo Allah ya nemi yarda sa. Sai sa ɗaya daga cikin magabata da ya shahara da ciyar da dukiya wajen neman yardar Allah, wasu daga cikin mutane suka ce masa, "An ba na harkar yi wannan dukiyar da kake ciyarwa ne ka bar ma ƴaƴanka, ne su kuma za su samu." Sai ya faɗi wata magana Khalida wacce aka rubuta ta a goshin tarihi, ake cewa, "Innama unfiquhu fi sabilillahi addakhiruhu li nafsi inda Allah wa addakhiru rabbi li awladi." Abinda nake ciyarwa ina injecting ne, ma'ana ina tura shi ne gaba ya je ya jira ni kafin in isa gaban Allah in tare da shi, ni kuma ƴaƴana na bar musu Allah. Ma'ana abin da yake so ya ce, idan na ji tsoron Allah na nemi yardar Allah da dukiyata, to Allah ba zai tsorata iyalina. Kuma haka ne, da yawa daga cikin ƴaƴa suna samun tagomashi ne da taimakon Allah ta sanadiyar salahi da nagartun iyayensu. Sannan lokacin da mutum ya ki fitar da haƙƙin Allah da dukiyarsa saboda ƙoƙarin ya tanada ko ya tattalan ma ƴaƴansa, ko yanzu dabara da wayo ta shigo, to sai Allah ya bar mutum da dabararsa. Lokacin da mutum kuma ya nuna cewa, "Ya Allah, wannan dukiyar taka ce, zan nemi yardarta da ita, sannan daidai gwargwado zan bar ma iyalaina abin da ka ƙaddara in bar musu." To daga nan sai Allah ya sanya albarka a cikin dukiyar, sannan ya sanya ma ƴaƴan ƙaunarka ƙaunar asali. Sannan idan ka bar duniya, idan dukiyar ta haɓaka, ba za su yi ƙasa a gwiwa ba wajen ciyar da dukiyar, wajen yi maka watsafi ko kuma neman yardar Allah da ayyukan alkhairi, ta hanyar shuka ayyukan alkhairi, ya kasance kana kabarinta da hasken ayyukan da suke na alkhairi yana isowa gare ka. Amma duk lokacin da mutum ya fifita ba abinda zai bar ma ɗayan shi ko iyalansa a kan haƙƙin Allah, ko irinsu ne ake cewa innama amwalukum wa auladukum fitna. Idan kuma su ƴaƴan ne ko iyalan suke hanawa a yi, sai zama aduwwan lahu, sun zama abokanan gaba. Ga wata fa'ida mu amfana da ita kafin mu ci gaba. A ƙur'anance Allah subhanahu wa ta'ala yakan ambaci al'amwan da aulad tare. Za ka iya ƙirga wannan a cikin suma mawadhi'ul ikram al-kalimiyya, ma'ana inda kalmomi guda biyu ake goma ambatansu. A yahsibuna ko a yahsabuna anna ma numidduhum bihi min malin wa banin, al-malu wal banuna, ko لا تكون الله والرسول وتكونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم أن كان ذا مال وبنين كذا مال ذا نعم وشاركوا في الأموال والأولاد وعدهم وعدهم الشيطان إلا غرورا زين للناس حب الشهوات قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم لا سنة ميسا ake goma ambatansu da yawa. La tulhikum amwalukum wa la auladukum an dhikrillah. To dalili shi ne wallahu a'lam, abubuwa kamar haka. Abu na farko, daga cikin manya-manyan abubuwan da suka fi kai mutane wuta, to dukiya da yaya. Kare da gaske. Wasu da yawa daga cikin malaman tafsiri sun ambaci wannan, da yawa daga cikin abin da yake zama sanadiyar halakar mutane, dukiya bukata. Na biyu, da yawa daga cin abin da yake shagaltar da mutane ya hana su bin Allah, ko kuma in sun bi Allah ma ba za su tsaya su yi yadda ya kamata ba, dukiya da lada. Na uku, da yawa daga cin abin da yake sa mutum ya dafa hannunsa a kan abin da yake ba nashi ba na halal. Kaya, da iyalai. Na huɗu, da yawa daga cin abin da yake sa mutum ya manta da asalin abin da ya zo duniya saboda shi, dukiya da yaya. Kasa aka ce, latul hikun har ka shagaltar da ku, saboda mai kuna da primary assignment ɗinku shi ne ibada. Me ye wannan ibada shi ne an zikirinla, to kar ku yarda waɗannan abokanan guda biyu naku sun zama shamaki tsakaninku da ambacin Allah. Akwai wata fa’ida wacce ta fi wannan zurfi a ilimin Ƙur'ani. A balagan Ƙur'ani har wala yau ita ce, to me ye sirrin da ya sa wani lokaci sai a gabatar da aulad a kan amwal, wani waje kuma amwal a kan aulad. Kamar yanzu a nan, inna ma amwaluhu wa auladukum fitna, an gabatar da amwal dukiya ce nan sannan ƴaƴa. In kana da mali wa bani, kaga dukiya sannan ƴaƴa. Almanu wanda nuna zinatul hayatin ne, an gabatar da dukiya sannan ƴaƴa. To amma misali, zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina, sannan wal qanatirul muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal hab. Kaga anan an gabatar da ambaton ƴaƴa, ƴaƴa sannan qanatirul muqantara, dukiya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha, anan dukiya ta zo bayan an ambaci dalili. Wallahu a'lam shi ne, duk inda ake magana a kan alhubbul fitri, ma'ana ƙaunar da zuciya take ma wani abu, asalin ƙauna, ƙauna na ɗabi'a, to ana gabatar da ƴaƴa ne a kan zuciya. Me ye dalili? Saboda dukiyar sau da yawa ana tara ta ne domin ƴaƴa, ko kuma in mata taru ana tafiya ne a bar mu ƴaƴa. Saboda haka, ƙaunar da zuciya take ma ƴaƴa ƙaunar asali, ko ta ɗaran ma ƙaunar da take ma dukiya. Amma duk lokacin da ake magana a kan shagaltuwa da tafiyar da tunani da tafiyar da lokaci, to dukiya ake gabatarwa, saboda lokacin da muke ba dukiya da nemanta ya fi lokacin da muke ba ƴaƴa. Ba haka ba ne?
Haka ne.
Wannan yana daga cikin dalili. Wallahu a'lam, wani lokaci kaga an ambaci wannan a kan wannan. Akwai wasu dalilan ba wannan ba ƙari a kan wannan, sukan zo ne bisa daidai da inda aka ambaci a kalmomin guda biyu. Wallahu ta'ala a'lam. Latul inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum ahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim. Min bayanin wannan ayar a dunkule da a fayyace, haka ita ma ƴar uwarta, inna ma amwalukum wa auladukum fitna, duk mun yi sharhin su. Amma kafin mu ci gaba, akwai abin da ya kamata mu ambata. Me ye sirrin da ya sa a can aka ce min inna min azwajikum, nan kuma sai aka ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna? A can wasu daga cikin iyalanku, matayenku ne ko ƴaƴanku, wasu daga cikinsu abokanan gabanku, ko abokanan gabanku ne. A nan kuma sai aka ce tabbas ai ƴaƴanku ko dukiyarku da ƴaƴanku fitina ce gare ku, ma'ana jarrabawa ce, ba a ce wasu daga cikin ƴaƴanku ba. Me wannan yake nuna ba? Duk inda dukiya take, duk inda ƴaƴa suke, kowace irin ƴaƴa ne, kowace irin dukiya ce, to jarrabawa ce ga ma'abocinsu. Ita kuma jarrabawa duk inda aka yi ta, ko dai a cire ko a faɗi. Idan aka ci jarrabawa, to dukiyar nan da ƴaƴan nan sai su zama abin sha'awa, abin kyakkyawan ambato ga ma'abocinsu. Mun fahimta? Kamar yadda duk inda ka ji an yabi dukiya ga ma'abocinta, to ana nufin wanda ya ci jarrabawar da aka yi masa ne a kan dukiya. Duk inda ka ji an ambaci ƴaƴa ga ma'abocin ƴaƴan, to aka yabe su, to ana nufin wanda ya ci jarrabawar da Allah ya masa a kan ƴaƴan. Kun fahimta? Duk inda kuma ya kasance ba a ci jarrabawar nan ba a kan ƴaƴa da dukiya ba, wannan dukiyar nasifa ce ga ma'abocinta, waɗannan ƴaƴan ba abin alfahari ba ne ga iyayensu. Kun fahimta? Wannan yana daga cikin sirrin da ya sa ake kira su fitna. So karatu a nan shi ne kowa daga cikin mutane ya waiwayi kanshi, ya ga cewa a wani mataki yake a babu abin da Allah ya azurta shi. Shin dukiyar da take da ita da rufin asirin da Allah ya yi maka, ya zama tsanin da kake takawa ka nemi yardar Allah? A zuciyarka dukiyar take ko a hatafin hannunka take? Idan a zuciyarka take, ma'ana ita take controlling ɗinka, take duniya take nan. Idan a hannunka take, to baka ɗauke ta a bakin komai ba, ana sadaukar da ita wajen neman yardar Allah su kaci jarabawa. ƴaƴa kuma amana ce da Allah subhanahu wata'ala ya sanya a hannunka. Shin ka ba su tarbiyya? Shin ka ɗora su a kan tarbiyyar addini? Shin ka ilmantar da su sanin Allah da sanin haƙƙin Allah a kansu? Shin ka kula da al'amarin ibadarsu, sallolinsu, azuminsu da abubuwan da suke yi na yau da kullum? Ko kuwa ka bar su ne sai yadda iskar duniya ta kaɗa su, ko ta kaɗa su gabas, ko ta kaɗa su yamma, ko kudu da arewa? Idan aka samu na farko, to an ci jarrabawa, an samu fita daga tambayar da Allah zai maka kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Duk inda ka ji an ce jarrabawa, akwai tambaya, to akwai amsa, ko a bada amsa daidai ko a faɗi. Allah subhanahu wataala zai tambayi kowa daga cikin mutane, daga cikin wanda Allah ya ba shi ƴaƴa, ko wanda suke ƙarƙashinka kake kulawa da su, ba daidai ba ne fifita gina jikinsu da lafiyar jikinsu fiye da abinda ƙwaƙwalwarsu za ta taskance da zukatansu za su taskance ta ɓangaren sanin Allah da bautar Allah? Shi ya sa a irin wannan zamanin muna buƙatar tunatar da kanmu kyakkyawar tunatarwa a kan abinda ya shafi tarbiyyar ƴaƴanmu da abinda muke ɗora su a kai a ɓangaren sanin Allah da kaɗaita shi, ta ɓangaren ibadojinsu. Shin sallolin ƴaƴanmu sun miƙe ta ɓangaren haiɗa, ta ɓangaren yanayin yadda ake, ta ɓangaren kuna kulawa da ita a kan lokaci? Idan ya kasance saboda son ƴaƴa ba ka iya tsawatar da su, baka ci jarrabawar da aka yi maka a kansu ba, shi ne ta tabbata a kanka innama amwalukum wa auladukum fitna. Kamar yadda ana ji ana gani, za a ƙi tashin yaro ya yi sallar asuba bayan ya kai ya sallar, saboda ne, saboda tausayinsa din ya samu bacci. Ka ga innama amwalukum wa auladukum fitna. Mun fahimta? Mecece ƙauna gare shi? A tabbatar da shi a kan bautar Allah subhanahu wata'ala. Shi annabi Ibrahim ɗauko iyalan nashi ma gaba ɗaya ya kawo su Makka. Rabbana li yuqimi ssalah tada al'afidata minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum min athamarati la'allahum yuflihun. Ashe wannan ita ce ƙaunar gaskiya, ka samar ma ƴaƴanka da conducive atmosphere, ma'ana yanayi mai kyau wanda za su bauta ma Allah, su ilmantu da ilimi na addini, su ilmantu da ilimin rayuwa, wanda ilimin rayuwar nan fa ana so ne ya taimake su karshen magana ya taimake su ne wajen bin Allah ko da haka secondary school da yaro zai je jami'ar da zai je aikin da zai samu in ya gama duka fa wai kayan aiki ne da ake so a samar da su din su taimake shi wajen ya bauta ma Allah ya rayuwa mai kyau ya koma ga Allah ya samu rahmar Allah ba wai ana yayin karatun boko ko na zamani kawai din ya samu aiki da ya samu aiki ya gama a domin ya daren matsara a domin ya securing future sa da ba wannan future sai akwai future future me ce ce future future lahira future asali kenan saboda haka yana da kyau mu rika alakantar da tarbiyyar da muke mu ƴaƴan mu da karatun su na zamani da cewa ana so ne su zama masu nagarta su zama mutane su zama masu bautar Allah domin su samu rahmar Allah da jin kansa sai ya kasance yaranka yana kawo ta a physics yana kawo ta a chemistry da biology kuma a daidai wannan lokacin kana amfani da physics din kana samar da chemistry a kwakwalwarsa kun fahimta ma'ana yadda waɗannan ilmumukan da baiwar da Allah ya masa za su taimake shi wajen bin Allah ba ya kasance an cusa abin da ya shafi ilimi na zamani an bar abin da ya shafi sanin Allah da kaɗaita shi sai kasance an gina gangan jiki ne kaɗai ba tare da gina zuciya ba Allah ya samu dace fitna a nan da Allah ya ambata ana nufin jarrabawa bala waqtiba wa mihna abinda wani shinge ne da ake so ka tsallake ake so a ga za ka tsallake lami lafiya ko za ka faɗi shingen shi ne aka sanya maka ga ɗaya ga dukiya aka ce zo ka wuce a kan hanyarka ta zuwa ga neman yardar Allah ɗaya da dukiya duka ka martaɗe su taimake ka wajen bin Allah da neman yardar Allah su ma ka taimake su wajen nuna musu hanyar Allah da hanyar tsira sai ku taru a gaban Allah cikin salama da aminci ku haɗe a jannatin firdaus kuma irin wannan tafarkin ne ko da ƴaƴan naka sun gaza kaiwa inda ta kai a aikin alkhairi saboda sanin manufarka sai Allah ya sadar da kai da su gaba ɗaya a jannatin firdaus walladina amanu wa tabi'atuhum dhurriyyatuhum bi imanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum wa ma alaknahum min amalihim min shay Allah subhanahu wataala a cikin wannan ayar ya yi wa muminai bishara cewa waɗanda suka yi imani sannan zuri'arsu ko ƴaƴansu da tsakansu su ma suka bi tafarkinsu na imani to ko da matakinsu a aljanna ya sha bambam sai a ɗauko na ƙasan a haɗe su da na sama domin walwalarsu ta ƙaru jin daɗinsu ya ƙaru kaga wannan ita ce ni'ima إنما أموالكم وأولادكم فتنة. إذن الله يتيمك باوة يفهم تسعى عندك تتم وأنا كلمه هذه فهم تسعى شيني تنكا فن سزم جرى باوة يزيد أشياء الله ينا سند في شيء ودوك يركد أنك جرى باوة يأتي سوك غاني idan ka san cewa akwai rami a gabanka to sai kai tanani ko dai tsanin da za ka taka ya tsallakar da kai wannan ramin ko kuma hanyar da za ka zo ka kauce ma ramin to shi ne ake so wannan ayar ta fa'idantar da kai tun a asubar fari aka sanar da kai cewa za su yi zama barazana da zai ka jarrabawa musifa kaza da sauransu to in ka san wannan sai ka shiga taitayinka ka san yadda za ka mu'amalance su kun fahimta shi yasa wasu daga cikin malaman tafsiri suke cewa fitna a nan fitnatu ta ishrafin jarrabawa ce ta tsananin ƙaunar da zuciya take ma ƴaƴan wanda wannan ƙaunar za ta iya shagaltarwa ko kuma fitnatu izra'in jarrabawa ta rudarwa ta dukiya ce waɗanda duka waɗannan guda biyun suna da abubuwan nan guda biyu bangaren shagaltarwa ta bangaren abinda zuciya take so ko kuma tafiyar da lokaci a kai ko kuma ruduwa da abinda ake tarawa ko aka mallaka na tsaba ko zuciya. Wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son mimbari sai ga Al-Hassan da Hussein sun fuskanto inda yake suna tafiya wa alaihi ma qamisani ahmaran sun san sanya musu jajayen kaya suna tafiya suna faɗi saboda rashin nunar tafiyarsu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya hango su sun matso kusa sai ya sauko ya ɗaga su dukansu su biyu ya aje su kusa da shi ya ce sadaka Allah Allah ya yi gaskiya inna ma amwalukum wa auladukum fitna. Allah ya yi gaskiya lallai tabbas ƴaƴanku da dukiyanku ko dukiyanku da ƴaƴanku jarrabawa ce gare ku. Kaga anan wace irin jarrabawa yake nufi? Jarrabawar tasirantuwar zuciya da ƙaunarsu har ta kai ga ba ta so ka ga wata matsala ta same su, ba ta so ka ga sun taka wata ƙaya, ba ta so ka gansu cikin wani yanayi na damuwa. Wannan faɗin da suke yi su tashi sai zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta soso ka ga fitna ɗin kenan saboda ɗanfaruwar zuciyarsa da abokanan ƙaunarsa ko ababen ƙaunarsa. Kun fahimta? Wannan ya yi daidai da abinda mai hikima yake cewa wani mawaki yake cewa innama auladuna bainana atbaduna tamshi ala al-ardi law habbat ar-rihu ala ba'dihim lam tana'at 'ayni min al-ghamd. Yake cewa ya'yanmu innama auladuna bainana ya'yanmu a tsakaninmu atbaduna tamshi ala al-ardi ai hantar mu ce da take tafiya a kan ƙasa. Kaga an gama faɗin balaga zance mutum ya ce maka ɗan sannan da kake gani ai hantarsa ce ya ciro a cikin daga cikin jikinsa take tafiya a bayan ƙasa. Ai ka san mutum ba zai ga hantarsa cikin damuwa kuma ya kyale ta ba. Sai ce law habbati rihu ala ba'dihim ya a ce iska mai cutarwa mai ɗan zafi za ta kaɗa a kansu ku ga cewa za su cutu lam tana a ta aini min al-ghamd ya ce ranar idona ma ba zai iya aukuwa jin bacci ba. Ma'ana yana nuna maka tasirantuwar zuciya da wacce take ƙauna ko abin ƙaunarta ɗaya ce. Wannan ƙaunar mai kyau ce amma idan ba ta hana ai abinda Allah yake so ba ba ta hana abinda manzon tsira ta sanya ya kuma yi. Kuma wannan ƙaunar irinta da wacce ta fita ita ce ake so ta sanya ƙaunar Allah da ƙaunar manzansa gaba da ita. Kun fahimta? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Irin wannan kaunar da kake ji in ka ga ɗanka hankalka ke take tafiya a bayan ƙasa to ka so manzon Allah ka sanar fiye da irin wannan kaunar. Ya kasance idan kaunar manzon Allah tana zuciyarka wancan kaunar ma tana jin kunya ta matso kusa duk ba sunanta kauna ba saboda kallon da za ta yi ma kaunar asali cewa wannan ai ita ce kauna. Mun fahimta? To amma ƙaunar kamar yadda ake faɗa kullum ba wai faɗa da baki ba. Ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so ko ya ce, ga abinda Allah ya ce yake so, to sai ka gabatar da abinda Allah yake so da abinda manzon tsira sallallahu alaihi wasallam yake so a kan abinda kake so da abinda iyalanka da ‘ya’yanka suke so. To wannan kana a cikin zuciyarka akwai ƙaunar asalin ke. Amma idan ka fifita abinda ‘ya’yanka da danginka ko zuri’arka ko iyalanka suke so a kan abinda Allah da manzonsa suke so, to ba a jira kuma ka ce a na fi son Allah da manzonsa. A yi aikinka ya riga ya gama bayyana. Kun fahimta? Kuma ana samun irin wannan jarrabawar duk lokacin da bukukuwa suka tashi a gidajen mu ani abin da Allah da manzansa suke so idan aka ce a ai wallahi matan ne yanda ka so da su ba za to a ka fifita su akan akan umarnin Allah ai wallahi ayyan ne ayyan zamani ka san sun je turan nan sun waye ba yanda aka riya da su a to yanzu su ne gaba akan umarnin Allah kun fahimta wannan ka'ida ce ta rayuwa wacce muke ganin ta a safiyanmu da azahar ɗinmu da almurmu da jararenmu ma'ana wani ma'auni ne da zai tabbatar da bin Allah a cikin rayuwarmu din saboda bin Allah da manzansa suna samo asali ne daga ƙaunar da ake ma Allah da manzansa a cikin zukata to ita kuma wannan ƙaunar ana fassara ta ne da aiki ba kawai kullun a ce tana cikin zuciya ba ina fata mun gani wata shiga ce ƴaƴa suke yi wacce ba su kamata ba to a nuna musu ga abin da Allah da manzansa suke so idan aka bar su suna yin abin da ya ci karo da abin da Allah da manzansa suke so kuma ana da halin a hana su to an fifita abin da suke so ke ƴaƴan ne ko iyaye mata suke shigar da ba ta dace ba a nuna musu wannan jallali ne Allah ga abin da yake so da ni da ku duka bayan yi ne na Allah to za ka mu bi Allah amma idan aka bar su suka yi abin da suka ga dama to ko saka ba ranar tashi alkiyama irin wannan alaƙa ce take rikicewa ta koma gaba ta koma a yi ta tsine wa juna saboda ba a yi abin da ya kamata ba Allah ya kare mu
اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون
الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم وجزءوا عن الله هم سواني فعند أكل مجانا دفوت أرجو يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وعند أكل فسكن تدزن شيء غريس أكل شيء إنما أموالكم وأولادكم فيها وده تشين umarni da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana sai ce fattaqullaha ma tastata'u ku ji tsoron Allah matuƙar yadda za ku iya ma'ana haqqa tuqatihi kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi ku ji tsoron Allah yadda ya cancanta na ji tsoronsa ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala daidai gwargwadon abin da za ku yi ƙarshen matuƙa in aka ce daidai gwargwado ba ana nufin ka zo ka tsaya a mataki na biyar ka ce a ya Allah ni abin da zan iya yi ba ke a'a Allah ya san halin da kake ciki da gangar kai kaza ko ba da gangar ba kana da uzuri ko ba ka da uzuri ko da haka ka ji tsoron Allah yadda ya kamata a ji tsoron sa idan aka samu uzuri sai wani abu ya shata ko aka samu wani yanayin da ga wani abu kana so kai amma kan kasa ko Allah subhanahu wa ta'ala masalin abin da zuciyarka take dauke da shi ne na so in yi amma ban samu dama ba na so in yi amma na kasa to daga nan sai Allah ya maka wuri fattaqullaha ma tastata'u wasma'u Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ku ji kiran da ake muku amma ji ba wai ku ji da kunnuwanku ba a'a an san kuna ji ji na biyayya shi yasa aka ce wasma'u wa ati'u jin da yake haifar da biyayya jin da yake haifar da miƙauya jin da yake haifar da bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ya ce wala takunu kalladina qalu sami'na wa hum la yasma'u sami'na anan an tabbatar musu da ji ji na kulli amma wa hum la yasma'un an kore musu ji ji na aiki wani irin ji ake bukata ji na aiki ba ji na fatar kunna ina fata mun gane wasma'u wa ati'u wa anfiqu khayran li anfusikum. Allah subhanahu wa ta'ala yace ku ciyar daga dukiyar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ku, khayran li anfusikum, wannan shine alkhairi gare ku, shine abinda zai datar da ku zuwa ga alkhairan lahira da alkhairin duniya da lahira. Wa anfiqu khayran li anfusikum wa man yuqa shuha nafsihi, duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya katangan karfe tsakanin shi da tsabar san kansa da fifita san kansa da abinda zuciyarsa take so, to fa ulaika humul muflihun, waɗannan su ne ake kirga su daga cikin masu rahauta. Fattaqullaha mastata'tum, kalan Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci takawa, ma'ana tsoron Allah. Me ake nufi da tsoron Allah? Abinda ake nufi da tsoron Allah, kamar yadda muka sani, shine an taj'ala bainaka wa bain azabillahi wiqa'a, bainaka wa bain Allahi, bainaka wa bain azabillahi wiqa'a, bijtinabi awamirihi wa imtithali awamirihi. Ka sanya wani shamaki ko iyaka tsakanin ka da azabar Allah, ta hanyar mene? Ta hanyar yin abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so, da kuma kauce ma abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana. Wannan ita ce takawa. Kulli dhunuba ko saghira ko kabira zaka tuba, kuma yanda mai hikima yake cewa kulli dhunuba saghira ko kabira zaka tuba, ka bar zunubai ƙanana da manya, a kauce musu. Wannan shi ne ake kira takawa. A nan wannan jumlar za ta taimake ka ka samar da wani ma'auni a cikin rayuwarka, ka gane wani mataki kake a babin tsoron Allah. Tsoron Allah maɓuɓɓugarsa zuciya ce, haka ne. To amma wannan abin da ake taskancewa a cikin zuciya yana bayyana ta ɓangaren ayyukanka. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ayi kaza, sai ka ga nan da nan cikin hanzari kana bin umarninsa. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a bar kaza, sai ka ga cikin hanzari kana bari. Wannan alama ce mai tabbatar da cewa a cikin zuciyarka akwai tsoron Allah. Sai kamar yadda muka sani, tsoron Allah a cikin zukata mataki-mataki ne, akwai wanda yake mataki na biyar, akwai wanda yake mataki na goma, akwai wanda yake mataki na hamsin, akwai wanda haka. So daga cikin taimakon da za ka yi ma zuciyarka, kullum ka riƙa walwayanta a babin tsoron Allah, ka riƙa ƙoƙarin haɓaka tsoron Allahnka, ana turke zuciyarka tare da tirsasa mata, sai ta bi Allah, sai ta yi abin da Allah yake so. Fattaqullaha mastata'tum, wasma'u wa ati'u wa anfiqu khayran li anfusikum. Khayran li anfusikum anan kasu daga cikin malamai suka ce wa anfiqu khayran ay wa anfiqu mala, khayran anan ana nufin zuciya, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kutiba alaykum idha hadara ahadukum al-maut in taraka khayran ay in taraka mala yura, in ya wa dukiyar da ake gado. Kasu daga cikin malamai kuma suka ce a'a, wa anfiqu khayran li anfusikum wannan maf'ulun ne bi mudmar, akwai maf'ulun ne bi muqaddar, akwai abinda aka ake kaddarawa ne a jumlance, wanda ba a ambace shi ba, amma yana nan, shi yasa ya samar da maf'uliyya, nan ma'ana kalmar ta zama mansuba. Wa anfiqu khayran, wasu kuma suka ce a mansubun ko mansubun ala al-khabariyya, asalin maganar sai ta zama fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu yakun ma anfaqtum khayran li anfusikum, abinda za ku ciyar zai zama alkhairi gare ku. Duk waɗannan ma'anonin babu cin karo tsakaninsu, ma'anoni ne masu kyau. Wa man yuqa shuha nafsihi fa'ula'ika humul muflihun. Anan an ambaci ash-shuh. Meye bambanci tsakanin ash-shuh da al-bukhl? Kamar yadda Allah ya ce wa man yabkhal fa innama yabkhal 'an nafsihi. Wanda ya zama mai rowa ko ya yi rowan ciyarwa a kan tafarkin Allah, to bai ba kowa yake maruwa mafacin kanshi. Kuma yi bambanci tsakaninka da ash-shuh. Ash-shuh, wasu daga cikin malaman larabci suka ce huwa ablagu min al-bukhl. Ash-shuh ya fi tsanan wata launi ne ko wani launi ne, wani kala ne na rowa wacce ta ɗaramma rowa zama rowa. Mai kuke nufi da wannan suka ce ash-shuhu shi ne mutum ya yi rowar abinda baya bukata. Yayi rowar abinda baya bukata. Idan ya kasance abinda yake hannunsa yana bukata, to ai an masa uzuri in bai baya ba, duk da ba haka ya kamata ba. To amma wannan aibi ya fi zama aibi shi ne ba ka bukatar abu kuma kai rowarsa. Wasu suka ce a'a huwa ash-shuh huwa bukhlun bi al-muru'a wal-wajaha. Shuhi wani nau'i ne na rowa wanda yake da alaka da rowar alfarma. Ka biya zo ofis ɗinka za ka iya yi sai kai rowar sa. Kaga kila sainin za ka yi, kila magana za ka yi, to wannan shi ne shuhi, ya fi rowa zama rowa. Wanda al-bukhl kuma ita ce rowar da aka sani ta yau da kullum. Wata rana ɗaya daga cikin tabi'ai ya zo ya samu Abdullahi bin Mas'ud, yake cewa da shi na halaka na kamar ka ce yace yana cewa ya shiga uku ya lalace. Ibn Mas'ud ya ce wa maza, me ya faru? Sai ya ce ai na samu kaina daga cikin asararru ban rabauta ba. Ya ce me yasa? Ya ce gashi na ji Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa man yuqa shuha nafsihi fa'ula'ika humul muflihun. Ni kuma mutum ne da abu ya fito daga tafin hannuna sai an shirya, da kyar ake iya fitar da abin da yake hannu. In ji shi fa da kanshi yake. Ibn Mas'ud ya ce a'a, zalika al-bukhl, wannan rowa ce kuma kyar da mummunar ɗabi'a rowa. Amma shuhi a nan abinda ake nufi shi ne mutum ya ci daga dukiyar ‘yan uwansa ko ‘ya’yan waɗanda yake tare da su, yana ji yana gani haƙƙinsu ne kuma ya hana su, ko kuma ya kasance yana hana abinda yake ƙari a kan abinda yake da shi wanda ba ya buƙata. Wannan shi ne shuhi. Za ka iya cewa ma'ana shuhi yayan al-bukhl ne ke, amma dukansu gidansu ɗaya. ‘Yan ɗaki ɗaya ne, amma shuhi ya fi tsananin rowa akan al-bukhl. Wanda dukansu munanan ɗabi'u ne wanda yake da matuƙar muhimmanci mutum ya yi ƙoƙari ya ga cewa ya nisanta da su, wanda har a wajen Larabawa ko aure mutum ya zo nema yana daga cikin abin da ake la'akari da shi a wajen ƙabilu, cewa daga wata ƙabila wannan ya fito. Ƙabila ce wanda suka shahara da karamci, kuma waɗanda suka shahara da hannun jarirai, ana ban sa miƙa. Ina tuna wani zambo da Akhbar ya yi ma Jarir, wanda yana daga cikin zambo mafi shahara a babin rowa. Akhbar wanda bakinsa kamar reza yake wajen iya magana da cin mutuncin mutane, wanda saboda rezan cin bakinsa sai da ya ci mutuncin iyayensa, mahaifiyarsa, mahaifinsa, sai wata rana ma da ya kalli gabas da yamma ya rasa wanda zai yi abin nan, sai ya ce to yau ba za a yi ka da ƙari. Aka ce me zai faru? Ya ce yau zan taɓa mutuncin kaina. Yawwa, saboda bakin yana firiri ya rasa wanda zai taɓa. kawai da ya kalli madubi sai ya fara kushe halittar da Allah ya masa dama mummuna ne. Abaksha fatayar yau mai illa ta kallumin ko bi ofin ta ma adri ne man huwa fa'il harsuna na yau ko labbai na yau sinki-sinki su shugu ka ina ta ne suna ta turbi ina neman wanda zan sauke masa sha tara tafiya ban samu ba sai ce ban san wanda zan samawa ba sai ni sai ce al'araniya wajhan sabbaha Allahu khalqahu sai na duba madubi sai na hango wata fuska mummuna wacce Allah ya mata mummunar halitta hake dinga kusa kansa har kashi to wannan akhbar din wata rana yake zango ga abokanan gabansa yake so ya nuna matukar da suka kai a babu ruwa sai yake cewa haumun idan tambaha al-adhyafu kalbahum qalu li ummihim buli ala an-nar fatumsiku al-bawla bukhlan an tajud bihi wa ma tajud lahum illa bil-izar ni dai kunuwa na tunda suke ban taba jin waɗanda aka musu zango aka aibanta kamar wannan kabila babu ruwa ya ce mutane ne da idan baƙi suka zo gidansu kaga in baƙo ya zo idan gidan akwai kare ne zai haushi domin ya sanar da mutanen gida cewa ga wata baƙuwar fuska to da zarar sun fara jin haushin karen gidansu sun san baƙo ya zo sai su maza-maza su ce ma mahaifiyarsa da take bakin kasko take suya sauri ke fitsari a kan garwashin nan domin a kashe wutar duk kar ma su shigo su da hasken wuta ballanta na ta hango fusko to ita kun mahaifiyar saboda tsabar rowa a tun ci falbola bukhlan an ta juda ne sai ta in ta tashi za ta yi fitsarin a kan garwashin sai ta tana karce a tsarin fitsarinta sai ta rage fitsarin ba za ta iya kwararowa gaba ɗaya kuma ta zuru da ruhun billahi ne ta dare kare ta dan samma garwashin dan bangare da fusa saboda tsabar ruwa to kaga shoki kenan saboda tana rowar abin da baka bukata kun fahimta tana rowar abin da baka bukata haka ne ma tana rowar abin da in ta bar shi zai cutar da ita to amma saboda rowar ɗan asali ce ba za a iya ko sun so su yi kyautar ma ba za ta iya wannan yana daga cikin abin da masana adabin larabci suke cewa aqda'u hija wata munin zambo da aka taɓa yi ma wata ƙabila a tarihi to menene karatun mecece alaƙa da duk waɗannan bayanan da wannan lafazin ka gane dalilin da ya sa Allah ya zaɓi lafazin wa man yuqa shuha nafsihi ko a wata ƙira'a shadda wa man yuwaffa shuha nafsihi mana wanda Allah ya taimake shi aka kare shi daga waɗannan abubuwa kamar haka tsabar san kansa tsabar fifita kanshi akan sauran mutane al'ananiya ma'ana shi kullum ina rabanci ina nawa ina kaza fa ulaika humul muflihun ko kuma duk mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake shi ya hana zuciyarsa ɗanfurwa da duniya da abin da ke cikinta hakan ma ya fizge ta ya mai da ita abin da zai taka ya sami yardar Allah hakika wannan ya gode na'am assalamu alaikum waɗannan ayoyi da su Allah subhanahu wa ta'ala ya rufe wannan sura mai albarka wanda suke gayyatar zukata zuwa tabbatar da kauce ma wancan mummunar dabi'ar da aka ambata na tsabar ruwa ko kuma mutum ya fifita abinda zuciyar shi take so na ba ta so ta ciyar. To su masu imani ba haka suke ba, masu imani masu ciyarwa ne, masu imani masu bayarwa ne, kamar yadda sahabban manzon rahma sallallahu alaihi wasallam suka tsanta da wannan siffar. Allah subhanahu wataala ya musu jinjina, jinjinawa ta musamman falil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwanihi wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika hum as-sadiqun walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim wa yu'thiruna ala anfusihim inna ita ce ɗaya daga cikin ma'anonin wa man yuqa shuha nafsihi. To da haka sahabban manzon rahma sallallahu alaihi wasallam sun samu wannan tambayi da dambar yabo na fifita abinda Allah yake so akan abinda zukatarsa suke so, fifita neman yardar Allah akan tara dukiyar da suke da ita hasalima, sun dankofar da dukiyar da sun yi amfani da ita wajen neman yardar Allah. Ka yi ƙoƙari ka siffanta da wannan siffar a naira biyar ɗin da kake da ita, naira goman ka, naira dubu, miliyan ɗaya, miliyan biyu, ya kasance ka samar ma neman yardar Allah ta ɓangaren dukiyarka waje na musamman a cikin zuciyarka. Sauran bayanai insha Allah idan Allah ya kiru za mu ji sauran bayanai da suke da alaƙa da waɗannan ƙarri da malam ya karanta mana waɗanda ba mu fassara su ba. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.